birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa dake amisa 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal sai Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maimuna Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin a yau zamu duba batun cece kucen da ke faruwa tsakanin fada shugaban kasar Najeriya da majalisa kan cushe da shugaban yace an yi akasafin kudin bana da ya rattabawa hannu kuma kan wannan batu ne ma zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Ya kuke ganin wannan kace nace dake faruwa tsakanin majalisu da fadar shugaban Najeriya lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655 sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki
To jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka. Kwana daya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya juya matakin da ya dauka na raba yaya da iyayensu waɗanda suka shigo kasar ba bisa ka'ida ba ta iyakar Amurka da Mexico. Shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ms. Nelson ta ce akwai shirin hada yara fiye da 2000 da iyayensu waɗanda ake tsare da su. Jim kadan kafin ta yi magana wani wakilin VOA a wata kotun shige da fice a garin Brownsville dake jihar Texas ta nan Amurka yace lauyoyi masu gabatar da kara sun janye shari'o'in da ake da aka shigar akan wasu bakin haure su 17 sai dai bakin da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba waɗanda aka raba su da iya da ƴaƴansu har yanzu suna tsare ko da yake kuma janye zargin da aka yi musu zai zama wata hanyar sake hada su ƴaƴan nasu waɗanda zai wato hanyar sake hada su da iyalansu akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a cewar wasu mutane biyu dake da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu ana sa ran wannan taron zai faru ne a lokacin ziyarar da shugaba Trump zai kai kasashen Turai a cikin wata mai fita har ma ana nuna yana nunin cewa me yuwa ne su hadu kafin babban taron kungiyar tsaron Turai na NATO da za a yi ran 11 ga watan Yuli ko kuma bayan ziyarar da shugaba Trump zai kai Burtaniya kwanaki biyu bayan an kammala taron na NATO sai dai fadar White House ta shugaban na Amurka ta ki cewa uffan kan wannan batu kamar yadda ita ma hukumar tsaron Amurka ta ki cewa komai kan maganar a lokacin da gidan rediyon na VOA ya tuntube ta Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Japan ta yanke shawarar wato dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa kasar farmaki ba zata na makamai masu linzami inda ta bada dalilin nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya jami'ai a yankin Tochigi sun ce yanzu an sauke shirin da aka yi na kwashe mutane a mako mai zuwa haka zalika an dakatar da kwashe mutane da aka shirye za a yi a yankuna 8 nan gaba an fara irin wannan shirin kwashe jama'an ne a shekarar da ya gabata bayan da Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami har biyu kan Japan da ma wasu da dama cikin tekunan Japan din Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi ƴa mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin ƴar Clark Gayford ta ce har yanzu dai bata rada wa diyarta suna ba amma ta haife ta cikin koshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31 adan ta yar shekaru 37 ita ce prime minister mace ta uku a New Zealand a tarihi kuma tana cikin shugabannin kasashen duniya mata kalilan da suka haihu yayin da suke kan karagar mulki ta karshe ita ce prime minister kasar Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 1990.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zargi ƴan majalisu da yin cushe a cikin kasafin kuɗin da ya rattaba wa hannu na wannan shekarar. Kuma kan haka ne na zanta da wakilin muryar Amurka Madina Dauda inda na fara tambayar ta wani hali ake ciki.
To a gaskiya Sarfilu takaddama ce yanzu ta kunno kai tsakanin majalisar dokokin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari. Domin a wannan kasafin kuɗi na bana da shugaba ya sa hannu a jiya. Shugaba Buhari ya ce an tursasa masa ne ya sa hannu a kasafin kuɗin na bana. Kawai saboda yana so a ci gaba da yi wa ƙasa ayyuka ne. Idan ba haka ba da ya mayar wa majalisa da wannan kasafin. Shugaba Buhari ya nuna kushinsa akan abin da ya kira cushe da majalisar ta yi na ayyuka 6,403 na ƙashin kansu wanda zai ci kuɗi har naira biliyan 578.
Duk da dai kin ce shi shugaba Buhari ya ce bayan da zai yi ne shi ya sa hannu akan wannan kasafin kuɗi, shin babu wani abu da za a iya yi domin gyara wannan lamari ko kuma kawai saboda ya riga ya sa hannu dole ya tafi a haka?
Cewa shugaba Buhari ya ce ba wanda ya tuntube shi a wannan sauyin da aka yi, saboda haka shi a cikin ɗan kwanakin nan idan majalisar ta dawo hutu shi zai aike musu da ƙwarya-ƙwaryan kasafin kuɗi. Wato kenan zai dawo da waɗannan ayyuka muhimmai da majalisa ta cire.
Wato domin a gyara.
Domin a gyara. Saboda haka su kuma ƴan majalisar waɗanda suka wakilci shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai a lokacin sa hannun, wato nan ina nufin mataimakin shugaban masu rinjaye sanata Bala Idinu na Allah da sanata Danjuma Goji wanda shi ne kwamfuta ta shirya kasafin da Gagara Badau na majalisar wakilai Honorable Alhassan Ado Doguwa da kuma Honorable Dawaki wanda shi ne shugaban kwamitin gyara kasafin kuɗi a majalisar wakilai da a idan su shugaba ya sa hannu a wannan kasafi. Sun amince masa da cewa idan sun dawo hutu ya kawo ƙwarya-ƙwari kasafin domin su gyara wannan sauyi da suka yi, saboda a maida waɗannan ayyuka da shugaba yake ganin suna da muhimmanci a rayuwar al'umman ƙasa.
Wato kamar da yadda kika ce dole sai an sun dawo tukunna za a aika a san abin da ke faruwa, to yanzu Madina za mu jira mu gani idan sun dawo zama shugaban zai aika musu da ya ƙware-ƙwaryar kasafin kuɗin da zai aika sai mu gani daga nan kuma sai mu ɗauka daga nan. To mun gode ƙwarai da gaske Madina.
Ima ina godiya ƙwarai da gaske.
To madalla in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin wannan cece-kuce da ke faruwa tsakanin ƴan majalisu da fadar shugaban Najeriya? Lambar mu ita ce 2022-2055655. Kada a manta sai an fara da sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da waƙar nan ta shata.
Ta 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 lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger. Wane ne aka layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malama? To Malam Isma'il, me zaka ce ya kake ganin wannan kace a cece kuce dake faruwa tsakanin fadar shugaban kasa da ƴan majalisu?
To mutum wannan lamari da fadar shugaban kasan
nan zuri. Ina sauraron ka, sun riga sun yi me? Malam kana tare da mu?
Ina tare.
To da alamu dai layin ka ba shi da kyau, sai dai ka ƙara gwada maka ko zaka same mu. Bari mu je Sokoto. Wane ne akan layi daga Sokoto? Na Sokoto ba ma jin ka sosai, ko zaka dan daga murya?
Hello?
To muna ji kamar Jamilu, me zaka ce game da wannan cece kuce da ake? Ah, to ai talaka ne suka aika su, kuma talaka suke wa aiki. Yawwa, wane ne?
Akwai Bashir Tela ne.
To Bashir Tela, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka ayo Bashir Tela?
Na haya nan headquarter jihar Nasarawa garin lafiya. To a gaskiya ƴan majalisu abubuwan da ke faruwa tsakanin su da shugaban kasa abin takeici ne, kuma ba abin farin ciki ne ba. Sai dai zan kira ga ƴan majalisu, yana da kyau su ba ma shugaban kasa goyon baya, domin idan ana samun waɗannan rikice-rikice ƙarshe mu talakawa abin zai ringa shafa. Su ba shi goyon baya a gudanar da wannan kasafi, kuma a yi wannan mulki lafiya. Allah ya kara ma shugaban kasa lafiya da kuma jagoranci. Muna tare da shi. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare.
To Bashir Tela, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Filato. Wani ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Bala Komanda, muna sauraron ka. Me zaka ce game da wannan magana?
Gaskiya ya kamata a ce ƴan majalisun nan gabaki ɗaya sun dubi Allah a cikin al'amuransu, saboda mu talakawa mu muke shan wahala a ƙasar nan, su ba su san da wannan wahalan ba. To ya kamata su duba Allah, su duba wannan dattijo da yake ta ƙoƙarin ya ga an fito da mu daga cikin ƙangi da muka shiga. Dan Allah su daina irin wannan, saboda shekaru suna nan gaba, kuma bai kamata a ta samun tseko akan irin waɗannan sa hannu a cikin wannan.
To Bala Komanda, baka ganin cewar gaba ɗaya daga shi shugaban kasar har su ƴan majalisa suna aiki ne domin talakan da suka zabe su, kuma kowa yana kokarin yayi wannan abin ne don ya faranta wa tarkarai? Kana ta to ina ji da mun rasa Bala. Bari mu ji Adamawa. Wani ne akan layi daga Adamawa? To da alamu dai muna kansu muna samun dan tsaiko akan wayar mu ƴan tankar na'ura. sai dai a ci gaba da kokarin gwada mu a ga ko za a same mu. Yanzu haka mun rasa mutane biyu, mun rasa Bala Komanda, kuma mun rasa mai kiran mu na Adamawa. To yanzu kuma ga kira ya shigo daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Na Shafilu Asim Gumal, barka da yammaci.
Yawwa, barka da wake magana.
Sunana dai Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna sauraron ka, ya kake kallon wannan cece kushe da ke faruwa akan kasafin kuɗi?
Eh, yawwa, abinda muke nake hange shine dukan su kowanne bangare dole za mu musu adalci. In ya zama to karin da suka yi wanda suke tunanin zai musamman yan majalisun mu na Arewa, in dai na Arewa zai amfana, saboda to gaskiya mu muna goyon baya haka, saboda kaga wani lokaci kila za su ga an yi aiki ne, tunda aiki na yanzu ba fara wani abu a Arewa ba, ana yi ne a kudancin kasar nan, kasashen Yarbawa da sauransu. Don sun cije ne, suna so su mai mana Arewa, to muna goyon bayan su, kuma shi ne gimashewar kafa ya duba da nan ka samu lokaci, lokacin za ka amfana da lokaci, ba za ka ce sai ka samu lokaci ba, kila kuma ba za a samu ba, dai al'amari ne na Allah, amma muna so a samu. In dai haka ne, muna goyon bayan su kara fahimtar juna, da fatan za ku tashi lafiya.
To mazallah Murtala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jos. Wane ne akan layi daga Jos?
Muna magana da Alhaji Babaji ne daga Jos, wato Kandahar.
To Alhaji Babajo, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan maudu'i namu?
Waɗannan ƴan majalisai ruwa ne ƙari wa ɗan kada. To an kasa da san san ba za su koma ba. Kudin da zasu yi siyasa suke nema, kuma Allah zai mana maganin.
To baka ga kana ganin, baka ganin ba duka aka tare aka zama ɗaya ba?
Sai Allah ya mana maganin.
Alhaji, baka ganin ba duka aka tare aka zama ɗaya ba? Ba wai kowa bane ya gurɓace a ciki ba?
Ai wannan ina nan, shugaban wannan HDSCC zai mana maganin in Allah ya dabar su wannan.
To Alhaji Babaji, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kanan Dabo. Wane ne akan layi da Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Ila Hashim Gumal, barka da yamma.
Yawa, barka mu dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da koda kasuwar kawo Kanunan Najeriya daga Karan Dago.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka, me za ka ce kan wannan batun nan?
To wani kafin nake so in yi wa tambayi mutanen Najeriya, wai da Muhammadu Buhari shugaban kasa da ƴan majalisar nan duk ba gaba su aka yi ba ne? Kowa ba yana da haƙƙin da zai yi abin da ya kamata ita kanta wannan magana. Ya kamata mu tsage wa kanmu gaskiya. Soyayya kar ta hana mu tsaya mu faɗi gaskiya akan su waɗannan ƴan majalisu. Ƴan majalisar nan duk da abin da ake kowa yana kallo, zaɓar su aka yi, al'umma da suka tura su, kuma mutane su taunin surutun suna magana cewa ba za su koma ba da sauransu, ta ina. Ai ƴan majalisu suna da dama da za su yi abin da suka ga dama, shugaban ƙasa na da dama, amma fatan mu dai a haɗa kai domin aiwatar da aiki. Amma wannan ƴan majalisun yawanci wanda suka sa waɗannan abubuwan, mu fatan mu yanzu ga kamfanonin mu nan a nan Kaduna, kamfanin kusan guda 15 duk a mace. Ya kamata a ce an kawo mana cigaban da za a samu cigaba, amma duk ba a kawo ba ana ta wani surutu. Ya kamata dai shugaban ƙasa ya waye duba talakar Najeriya.
To Alhaji Musa, barin ka tsakanin, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kwanta Gora. Wane ne akan layi da Kwanta Gora?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Malu Gadam, PDC a nan Major State Kwanta Gora.
To malam, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Wannan takaddama wadda ke faruwa tsakanin shugaban ƙasa da ɗan majalisar dokoki na Najeriya, dai mun ɗauki wannan abu mun aje shi akan siyasar APC. Haka bara aka yi ta wannan takaddama, mu dai talakawan Najeriya ba a yi mana aike komi ba. Aka zo hanyoyi suka ruguje, komi ya lalace, ba a gane kan komi ga wannan kasan kuɗi ba. To shi ne wannan kuma yanzu APC ta haifar da mana wannan cewa shi Buhari ya ce kaza, su kuma sun ce kaza, har wannan shekara 2018 ta ƙare.
To baka ganin wannan abin da ake? To mun gode kwarai da gaske malam da wannan kiran naka. Bari mu je Naija. Wani ne akan layi ga Naija?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya suna malamin?
Sunana Muhammadu Awwal daga Mina.
Muhammadu Awwal, muna sauraron ka.
To a kan gaskiya wannan magana mai wuta da kawa ma mun rasa mai ne za mu saka mu, domin mu ba mu ma fahimci komai akan abubuwan da suke nufi ba, suna wasa da mu kaman kwallon kafa. To amma majalisar nan kada su manta ba, rana ta kusa zuwa. Wannan sako ne na mika musu.
To madalla Muhammadu Awwal, mun gode da wannan ra'ayi na ko na shi sako da kake ka aika.
Na da sako. Na gode.
To madalla. To har yanzu ne layukan mu da suke, za ku iya kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. Muna magana ne a yau akan kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu. wanda ya zargi ƴan majalisu da cewa sun yi cushe a kan wannan kasafi, wato shi bai sani ba. To yanzu ga kirmu daga Kano, dai barmaji daga Kano, wane ne akan layi daga Kano?
Nazifi Fenta cikin wadar ɗanka dai.
To Nazifi, muna sauraron ka, ɗan rage rediyon ka ba mu ra'ayinka.
To ra'ayina shine ƴan majalisun da suke ta wannan daidaikin shugaban ƙasa, mu muna sanar da kowa Allah ya kirmu lafiya, ba wata kafafa da ba su kasu da suke sun ci sobuwa talakawa a yago da aiki, su saboda suna cikin ni'imar sirkin a cikin iya condition babu abin da ya dame su, saboda haka muna sanar da kowa.
Ka ce suna cikin iya condition, ba ka ga aikin talakawa suke, talakawa ne suka aika su, abin da suke kenan aiko?
To da talaka suka aika su, mana aikin talaka mana. Sun ci su kyale bawan Allah nan, ya zo ya bawa talaka aiki. Ya ayyuka an zawo a gaba, ti inda ka duba a Najeriya an zawo kasafin ayyuka a gaba.
To malam,
ya takwas zai fice baya ba da kai kasafin kudin nan.
To malam, mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai ka bayyana ɗanka, kuma da ke ɗaukan waya kamar ka ƙarshen ɗagawoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe layukan mu, ba ku dama ku sake kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 5 saura minti 8 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Faransa ta ci gaba da shanawa a gasar kwallon kafar cin kofin duniya, yanzu haka ake fafatawa a kasar Rasha, inda ta kuma yin galaba a wasanta na biyu a karawarta da kasar Peru a yau Alhamis da ce 1 da nema. Dukkanin kasashen biyu dai sun fafata sosai, ba ma kamar kasar Peru da ke bukatar maki domin ci gaba da kasancewa a cikin gasar. Wannan nasara ta tabbatarwa kasar Faransa damar tsallakewa zuwa zagayen 16 na gasar tare da maki 6 a saman rukunin C, yayin da ita ko kasar Peru da yanzu haka ba ta da maki ko daya. Tuni ta yi wa Jarod a gasar, duk da yake da sauran wasa daya da za ta buga a matakin na rukuni-rukuni. A daya bangaren na rukunin C kuwa, kasar Australia ta sami kwatar maki 1 tal biyo bayan kunnen doki da ta yi da kasar Denmark da ci 1-1. To sai dai kasar ta Denmark wacce ta yi galaba a wasanta na farko, a yanzu tana da maki 4 a zaman ta biyu a rukunin, kuma maki 1 tal take bukata domin ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na gaba. Kaptin ɗin kungiyar Super Eagles ta Najeriya John Mikel Obi ya mayar da martani akan kalaman da kocin Manchester United ta Ingila Jose Mourinho ya yi a kansa. Mourinho, tsohon kocin Mikel Obi a Chelsea, ya soki lamirin dan wasan da cewa bai tabuka wani abin a zo a gani ba a wasannin Najeriya da ta sha kashi a hannun Croatia da ci 2 da nema ta gasar cin kofin duniya a ranar Asabar da ta gabata. Kocin na United a kalamansa ya bayyana cewa Mikel Obi zai iya taka rawar gani idan da ya buga wasan a lamba 6 a maimakon lamba 10 da ya buga. To sai dai Mikel, dan shekaru 31, ya mai da raddi a fasace, yana cewa yana iya buga dukkan lambobin, domin kuwa ya buga lambar 10 watanni 18 da suka gabata ba tare da wata matsala ba. Hukumar kwallon duniya wato FIFA ta ci kasar Mexico tarar kuɗi har fam 700,615 saboda magoya bayanta sun rera waƙoƙi da kalaman da basu dace ba a wasan da Mexico ɗin ta doke kasar Jamus da ci 1 da nema a ranar Lahadin da ta gabata. Hukumar ta FIFA ta kuma gargadi hukumar kwallon kasar ta Mexico da cewa za ta iya fuskantar wani hukuncin nan gaba idan aka maimaita irin haka. Haka ma hukumar ta FIFA ta ci kasar Serbia tarar adadin wannan kuɗin, bayan da ita ko magoya bayanta sun rike wasu kyallaye da alluna masu ɗauke da sakonnin ɓatanci a wasan da kasar ta doke Costa Rica da ci 1 da nema a gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar Rasha. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taron ministocin tsaro na kungiyar NATO da aka yi kwanan nan, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya yi nuni da cewar barazanar tsaro da ke fuskantar mu baki daya ba ta kare ba, kama daga kan ta'addanci a kudanci ko kuma ƙarin sabon salon barazanar Rasha daga gabashi. Sai dai kuma sakatare Mattis ya yi nuni da rabe-raben nauyin da ke kan mambobin kungiyar ya samu ci gaba tun shekarar 2014, yayin da kasashe uku ne kadai suka samu karuwar kudaden da suke kashewa a harkar soji da kaso 2 na ma'aunin tattalin arzikin kasa, inda a shekarar da ta gabata an samu karin kudaden da ake kashewa a ayyukan soja a kusan dukan kasashen Turai, abinda ba a ga afkuwarsa ba a cikin shekaru 25 da suka gabata. Tuni a shekarar 2018 kasashe har 8 sun cimma mizanin kashi 2 na kasafin kudaden su wanda ake buƙatar su kashe a harkokin soja. Yayin da sauran kasashen su ma suke kan hanyar kaiwa ga lokacin da za su so mabatar da irin wannan kashi 2 cikin 100 na nasu kudaden akan harkar tsaro kafin shekarar 2024. A yakin da duniya ke yi da kungiyar ISIS, Sakatare Matis ya ce za mu ci gaba da gudanar da shirye-shiryen da suka zama dole domin murƙushe daular ISIS da kuma da ISH da kuma hana su sake farfadowa. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a cikin ƙoƙarinmu. Ta hanyarin aiki tare da ƙasashen da ke da ra'ayi irin namu, za mu ci gaba da auna ISIS ko ina a faɗin duniya har sai mun gama da su a ƙoƙarinmu na kammala sauran abin da ya rage na wannan gwagwarmaya ta duniya baki ɗayanta. Domin goyon bayan wannan yunkuri, NATO na ƙoƙarin mayar da ayyukanta da take yi yanzu a Iraki zuwa shirye-shiryen horaswa da za a iya ci gaba da aiwatar da su ba na faɗa ba. Tare da haɗin gwiwar gwamnatin Iraki, NATO za ta mai da kai wajen tabbatar da Iraki ta yi nasara a dogon shirinta na yunkurin yaƙi da ta'addanci. A Afghanistan ana samun ci gaba wajen inganta harkokin tsaro, a cewar Sakatare Matis. An jibge baki ɗayan ɓangarorin dakarun Afghanistan shida a ko'ina a faɗin ƙasar, wanda yake nuni da warware matsalar Afghanistan. A yayin da gwamnatin ta Afghanistan ke ci gaba da bin hanyoyin daidaita ƙasar da shigar da dokokin siyasa ga al'ummarta da taimakon NATO. Sakatare Matis ya ce, a cikin kusan shekaru 70, abokanan NATO sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da martabar dokokin da aka kafa su kan demokradiya. Saboda haka, al'ummar Amurka za su ci gaba da kasancewa cikin wannan yunkuri. Haka kuma muna fatan yin aiki tare domin asasa ayyukanmu waɗanda ya kasance kare al'ummarmu baki ɗaya a lokaci guda kuma muna ƙarfafa tsaro da zaman lafiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC 20237 USA. Haka kuma za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaishe ka da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice, Sarfilu, kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya juya matakin da ya ɗauka na raba ‘ya’ya da iyayensu waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa’ida ba ta iyakar Amurka da Mexico, shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ms. Nelson ta ce akwai shirin haɗa yara fiye da 2,000 da iyayensu waɗanda ake tsare da su. Akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin, a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu. Japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri koda Koriya ta Arewa za ta kawo wa ƙasar farmaki ba zata na makamai masu linzami, inda ta bada dalilin nasarar da aka samu wajen ƙulla yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump a cikin makon jiya. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi ‘ya mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin ‘yar Clark Gayford. Ta ce har yanzu dai ba ta raɗa wa ɗiyarta suna ba, amma ta haife ta cikin ƙoshin lafiya kuma tana da nauyin kilo 3.31.
To madalla, to masu sauraron mu, da wannan muka zo kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku jo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Assalamu alaikum.